masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku kamar yadda muka muku alƙawari amma wasu abubuwa suka gitta mun sake muku amma yau an dace zamu koma kan amsoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso kuma saboda amfanar waɗanda ba su ji farkon amsoshin ba da ma waɗanda ka iya mancewa da abin da suka ji zamu sake daukowa daga tushe ma'ana Yau za a ji kashi na farko na amsoshin. Sannan za a ji amsoshin tambayoyin Sama'il Abubakar Bauchi kan Maita. To bari mu fara da maimaicin kashi na ɗayan na amsoshin masu son jin tarihin ƙasar Burkina Faso. Waɗanda suka yi tambayoyin baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kambad da sauransu. Ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da Ansarku.
Kasar Burkina Faso kasa ce wacce take da dumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da kasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Kasar Burkina Faso ta yi iyaka da kasar Mali daga bangaren yamma ko in ce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da kasar Niger daga arewa maso gabas. Sannan ta yi iyaka da kasar Benin Republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Togo ta bangaren kudancin kasar ita ta Burkina Faso ita wannan kasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta 2015 shekara da ta wuce kenan yana ba da alƙalma kamar mutum miliyan 18,450 wannan ƙasa ce wacce tana da yarurruka da dan dama amma babbar kabila da ke cikin wannan ƙasa ita ce kabilar Mosa ne idan aka dubi bangaren addini za ka ga cewa kashi 60 na yawan jama'ar wannan ƙasa ta Burkina Faso musulmi ne sannan akwai dai bisa 5 na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin Roman Katolika sannan akwai 1/6 na mutanen kasar wadanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma wadanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba daya so sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi amma sunan Burkina Faso abinda ake nufi da shi shine land of incorruptible people wato kasa ta jama'a wadanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba shine ma'anar Burkina Faso wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara wanda ya dauki tsarin mulki irin na tijan gurguzu wato salon mulki irin na kasar Rasha wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tunda aka yi jiyin juya hali wato Bolshevik Revolution a shekara ta 1917 daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karshe to ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar 500 tsakaninta da kogin Atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar Burkina Faso idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa tun kafin ma zuwa Annabi Isa da kamar wurin karni uku da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar Burkina Faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira Bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daɗin tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki sannan kamar yadda muka ambata tun farko kafin zuwan Turawa a karni na 19 akwai abubuwa da dama wanda jama'ar kasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai musamman ayyukan noma da kiwo da yawa daga cikinsu suna noma da yawa daga cikinsu suna kiwo da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne
sai kuma an sanya tambayar Sama'ila Abubakar Bauchi kan manta a dunkule da kuma takaitaccen matsayin addinin musulunci. Idan mai tambayar na saurare ga mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa da kuma addinin musulunci shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar da ya bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan.
To mai ta dai kamar yadda Bahaushe ya dauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye wanda wasu mutane suka kebu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kadai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya dauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan mai ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai ta yadda ake amfani da kananan yara ko ai amfani da mata ko ai amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu to duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da musulunci ne to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake bisu da wata irin tsayuwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ta dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka kebewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abun yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba dan haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abun zai iya cutuwa dan haka shi mai tambaya abinda musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka maida abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi
da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa dan ba ta da gata ko wani tsoho dan bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoron sa ba a taba gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa dan cutar da al'umma ko su irin waɗannan matsayin su daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu din su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba daya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so wasu bayan Allah sun tafi wani kauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan mutar ta mayu da ake fadi to shi wannan mai wutan sai yana jin su tarbacin yana watsewa yana jin wannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karai ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansu suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma kai to kaga abun da nake nufi in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yadda da shi dan haka koda akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shike kashi shike rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi dan cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Burkina Faso da kuma na wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya hada mana sautin Haile Haile da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam